Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis 20 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Maudu'in da zamu tattauna akai shine kuwa shin mace ka iya cutar da namiji? To ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar za ta kasance tare da manyan bakin nawa Dr. Ahmad Amayo, sai kuma shawarwari ga babban malamin mu Malam Awal Kareka. Dokta, a cikin maudu'in da zamu tattauna wato shin mace tana iya ta cutar da mijinta?
Ta tambaya cewa idan mace za ta iya cutar da mijinta. Eh, to kin san zaman kunna na duniya yau zo a zauna zo a saba ne. Don akwai yanayin da wato rayuwa zai iya kasance kuma ya kaga wato mace ta cutar da mijinta. Wannan abin yana yiwuwa muna gani. Akwai ma faruwan da zai iya ma haye halakar da miji, wannan yana iya faruwa.
Dr. Yaya ka yi bayani akan cewa mace tana iya ta cutar da mijinta. To cutarwan zai iya idanganci wato kamar me, kamar haka da har mace za ta iya ta cutar da mijinta a cikin gida har ya cuto har ya kai ga halaka shi kamar yadda kace.
Eh, to kin san wato ya danganta abu farko da za iya duba yanayin da suka fara rayuwar su tukunna. Akwai aure dewa wanda zai iya kasance matan ba ta son wannan miji ko kuma an dole ta yi wannan aure, to da tarar kuma wato wannan irin rayuwa kwanta take da mijin kuma ba ta so, ko wata gila kuma tana da wanda kuma take zai rayuwa da shi. To wannan abin zai iya wato cutarwa zai fara tukunna a rashin wato rashin da'a, rashin yi ma mijin abin da yake so. Wannan duka cutarwa ne, duk abin da miji yake so ke baraki ba, kin ga wannan duka abu ne zai kawo wato cuta a cikin zamantakewa na aure ko kuma gudun shi a cikin kofin simfidan aure. To wannan abubuwa zai iya namiji duk abu wanda matanka ya zancanta ta yi maka ba ta yi maka, duk wannan cuta ne. To idan kuma ta tarar da wato abin ya ci gaba haka kuma, to shi ne za ta nemi wato waɗansu abubuwan da mijin bai so ta jinga yawan ta yin shi, saboda duk abin da take so wato su rabu. To har idan kuma ta ci gaba da haka kuma ta ga ba san ji, to wannan mace da munan tunani za ta iya wato tunawa wato rabuwa da shi ta kowane hanya wato zai fi. To wannan tunani zai iya dama mata su soma ko kila da shawarwari wato waɗansu ko kuma waɗansu yan tsubu da ko a haɗa abu cikin abinci a basu bama wannan donta bama miji. To wannan duka abubuwan da zai kawo. To akwai matan da za su iya ma wato su cutar da shi wato ba cuta ce da zai iya bayyana lokaci ɗaya ba. Kamar akwai dafin da za a iya ya miji yana ci amma kuma ba zai ɗauki lokaci, sannan abin ya taɓa lafiyar shi ko kuma ma ya hallaka da shi gaba daya. Kuma ba lallai bane shi idan kila ko mace ta kasance cikin rayuwa na aure da ba ta so ba. Akwai waɗansu a cikin rayuwan ne za a iya tarar da wato irin yanayin da ta tarar da mijinta ba haka take tunani no, to wannan ma mace za ta iya san sake tunani, ko kuma mijin da yake tare da matan shi da suka zauna ko tsahon shekaru, lokacin da mijin ya bayyana kaman ko zai iya ƙara aure, wannan duka abubuwan da zai iya jawo hankalin wato mace hatta tuna cewa yanzu za ta iya hallakar da shi. To wannan ga abubuwan da zai iya ba mace wato dama hata sake tunaninta kuma ta cutar da mijinta kuma ya gaika kwa koyi hallakar da shi.
To kai dokta, baka gane cewa yanayin zama tare ka iya sa mace ta zamo wato mai cutar da mijinta? Wato misali ne ainihi kai ita kamar yadda za a kai ta aure ta je ne da yanayi da iyaye suka yi mata bayani da sauransu, amma da ta je bata tadda shi a hakan ba, batun maganan zancen ko auren dole ko kuma a'a ba ta son wannan auren ba, a'a ta je akan tana son shi, amma ta tadda yanayin zama da yake nuna mata kamar wato rashin kyautatawa, rashin tausayi da sauransu, wanda ya kai mace wani lokacin kuma ka san mace da ramuwar gayya da zai iya kaita watakila da ta canza ita ma yanayin rayuwa ba?
To kisan Hajiya Maimuna yana iya faruwa a hakan din, amma kawai an san wato zama aure ba lallai bane she abinda ake so duka ne za a tarar, a'a aure ai abu ne da ake ginawa wato da lokaci. Mutum ne da baki san shi ba, da baki rayu da shi ba, kun zo ne wato kin tarar da shi wato da girman shi da kuma kiman shi. To wannan akwai abubuwa da yawa, ba lallai bane zaka so wannan abin ba, amma kawai inda yake an ce aure ai ba wai a zo a zauna don ana so a tarar da kuma duk abin da ake so, a farko dai an san ibada ne, ka keta auri mace saboda ta zo ta kunta maka da hankali ne. To abinda sanu su ta sanu, mace za tana iya wato ta yi gyara ko kuma ta sa wato wannan mijin ya kasance yadda take so. To amma ba wai sai lallai bane shi an bi ta hanya wato cutarwa bane za a samu wannan nasara. Duk macin da ta dauki wannan hanyar cutarwa wato ba wai na gyara bane, na rabuwa ne, kin gani ba? To shine bambanci ne, mutum da ya hakura, mace da ta hakura kuma take neman wato gyara, ita ce za ta kawo wato irin abubuwan da take so tana nuna miji kuma da dan hakuri da kuma yanayin da ya kamata a nuna wannan abin. Amma in abu ya koma ta cuta, ka san kisan wannan abin ba wai don a gyara bane, neman rabuwa ake yi.
To dokta, kana gani cewa kawai ka zo ka samu matarka ka yi mata bayanin cewa za ka yi mata kishiya, wannan ya ishi ko kuma wannan uzuri ne matarka ta cutar da kai? Ko dai akwai wasu abubuwa da take tunani ko kuma da aka yi a baya wanda ba mamaki kai ka manta, wanda ita mace kuma tana iya da bidiro maka da su iri daban-daban?
To kisan idan aka ce mace ba wai lokacin da ka faɗa za ka aure ba ne kawai za ta yi cutar da kai ba, ba haka ba ne. Ai mace tunaninta wato za ta yi tunani wato fiye da yadda kai kake tunani. Za ta soma wato gani abubuwan da zai iya faru wanda bai faru ba, kuma abin da kai ce duk wannan tunani kuma na mugayen tunani take za ta samu. To shi yasa wato ita tana gani ko kila lal misali wannan auren da za ka ƙara, watakila ko wancan da za ta zo za ta iya ɗaukan filinta, a wancan ɗin ba ta san abin da ta shirya da shi ba, kila za ta fita ko tsafta. Dukkan abubuwan da take yi na mara kyau da kuma kai baka so, ita a kanta ta riga ta sa cewa wato don wannan ne za ka yi aure, kuma wance kuma in ta zo kuma za ta fita kuma a wannan yanayin da ita take yi a rayuwanta. To kin ga wannan duka in ta yi yawanta wannan tunani a ƙarshe da kuma mugayen shawarwari kuma da za a yi da ƙawaye da sauransu a tunaninta, wato cutar da kai ne wato kawai zai yi. Akwai wato kuma irin kala cuta da yawa, waɗansu matan su suna gani kaman ko kila su yi maka illa a jikinka ko al'auranka, ko kuma su yi maka abu ne wato wanda dai ba za ka iya ba mun ga dewa wanda wato mata da suka shiga wato malamai mun samu su kes dewa haka idan ta je wajen amarya ta tarar wato bai zai yi komai ba ga abin bai zai iya tashi ba bai iya magana da ita ba in kuma ya dawo inda kuma ita kuma komai na normal wato ida kamar da zai iya saro da ita da sauransu tun da wannan duka abubuwa ne a cikin cuta yake to kun ga to wannan idan mutum bai tsaya ba bai sani ba sai ya ce ko kila ko shi ne yake da wato wannan matsala ko bayan kuma ita ce ta nemi shi wannan abubuwa
to a wani lokaci ne namiji ya kamata ya hankalta cewa matan da nake tare da ita tana yi mini makarkashiya wajen cutar da ni ko da yake wasu suna cewa akwai mazajen ma da ba su san cewa matan suna cutar da su misali kamar ta hanyar sihiri domin a yanayin da muke ji malamai suke fada a yayin da aka yi wa mutum ma sihiri ba zai taba hankalta cewa ai yana cikin cutuwa yana cikin wato cuta da ake yi masa ba saboda za ta iya taraba shi da iyayensa tana iya taraba shi da ƴan uwansa tana iya taraba shi da kowa da kowa
wannan tambaya abu ne da mai wuya a bada amsa saboda kamar da kika ce wato duk mace da ta yi niyyar cutar da mijinta wato akwai abubuwa da yawa da yake na ɓoye kamar da kika ce ta hanyar asiri ba zai iya gane ba saboda ita ma ta sani duk abin da zai sa ya gane wannan abin za ta fi ba da ƙarfi a kai to za a iya ma kila har ma shi kamar bai gani ma yana cutuwa da ita to kin ga kuma wanda ma za su yi magana ma za a rufe musu baki kawai dai abinda inda za a gane kafin ta fara wannan za zai iya gani ko yanayinta ko kila cikin hiransu a cikin zamantakewansu ita wani bangare take nuna tunaninta kin ga akwai matan da idan kuna tare sun san Allah sun san kuma sunnan manzon Allah sun san hanyar aure ne ya kawo su wannan gida kuma kuna kuma zama aure sun san cewa kuma rabo ne kuma ta kawo su kuma wata kuma zai iya wannan rabon da ya kaki haka rabon wata kuma zai iya shigowa rabon da wato ya fitar da wata kuma kama rabon ki ma zai iya fito wato kin kan wannan mata su ba za ka iya ma taba tunani za ta wato cutar da kai saboda za ka kara aure ba sun riga sun sa wannan sun san sun shiga sun fita a babban gida da akwai sun samu iyayensu da kishiyoyi da sauransu to wannan su riga sun san wannan duk abinda su za su yi na gyara ne kawai na rayuwansu ba za su iya damuwa saboda wata za ta shigo ba to amma kuma kowanne kuma su za su iya su kamar yanzu alal misali mace za ta fara gaya maka cewa ni ba gidan ba ba mamana ba taba yi mata kishiya ba kuma mu a danginmu ba yi mana kishiya to kin ga wannan ga farkon maganganunta ko kuma ni dai ba dai in zama da kishiya ba kam in kishiya ta zo in zan fito to wannan duka abubuwa ne a cikin yanayin maganganunta zai nuna maka cewa idan dai za ka yi aure sai ka shirya saboda ita tana shirye da duk abin da zai wato hana wannan aure za ta yi ga irin waɗannan misalan da za a iya samu to na nuna cewa a lallai kuma in ka fara za ka ga kuma ta canja maka za ka gani kuma ko kila akwai abubuwan da da ba ta yi ta za ta yi maka take maka na cuta ko kuma na bata maka abin nan zuciya duka wannan abubuwa dai ba za a iya za ka ga tuntun kanka ciki
to dakta wani jan kunne za ka yi wa ma'aurata matasa maza da mata waɗanda suke cikin wannan yanayi a halin yanzu da suke fuskantar ire-iren waɗannan matsalolin ɗin wanda za ka ga cewa matasa ne ba su fahimci rayuwar duniya sosai ba amma suna fuskantar wato ire-iren waɗannan matsalolin ɗin wata shawara ne ko kuma jan kunne za ka iya ka ba su game da haka saboda su samu mafita
to Hajiya Maimuna jan kunne ko kuma shawaran da za iya kawo ma ma'aurata su san cewa aure wato na farko aure wato ibada ne zaman aure zama ne wato na sunna da za mu wato bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aure yana da ka'idoji akwai ka'ida aure kuma ba wai mace ta fi miji ko kuma miji ta fi mace a kowa da wato abin da haƙƙin shi kuma akan wannan aure. To ya kamata a ce su san wannan tukunna, su san mai hukuncin aure, menene wato yanayin da za a yi zama aure, wannan duka abubuwa ne da ya kamata tukunna su sani. Su san ce kuma san cewa kuma aure wato ba cutarwa ba ne, yanda dai ka nemi wato ɗan mutum ka aure ta kuna zama ku wato ku san cewa wannan auren zama ibada ne, kamar yanda za ka fita kaje ka yi ibadan ka, haka ne auren ma wato zaman ibada kuke yi, saboda haka ba cutarwa. Kamar kuma Allah kuma ya yi hanya nuna cewa wato idan ha ba ku gamsu ba, kun ga ba za ku iya kuma wato jurewa wannan auren, to wallahi a gaskiya ba kamar Arabu, saboda cutar da za a iya a kawo zai iya taɓa mutane da yawa. To saboda haka idan an ga wato ba dace ba, mun ga dewa wanda wato idan za a iya makawo, alal misali akwai ɗan uwanan da ya yi aure kuma ya kasance matan shi bata fahimta ba, lokacin da zai ƙara aure ga ta kuma ta yi karatu tana karantarwa islamiyya, amma kuma ya ta shiga wato malamai, duk abin da take samu tana biya malamai, lokacin da wato ya zo ya gane wato hiran ta da wannan malami, to kuma abin da dai shi yanke kamar shawara ce a kuma ta koma wajen iyayenta. Amma a gaba ta yi nadama, ta nuna ta san cewa ta yi aibu, ta zauna kuma ta nuna ma wato gashi ba ita bace uwanta ne ma take wato nuna mata wannan hanya. Bayan watanni kadan kafin mata ta dawo, uwan kuma Allah zai mata rasuwa. To uwanta ta mutu bayan kwanaki can kadan, da yake ya gane cewa ita ce dama uwan ne take wato wannan take nuna mata wannan mummuna hanya. To ta dauki matan shi kuma wallahi sun zauna sun ci da rayuwar su, ta zauna da kishiyanta, ta yi nadama, ta gane cewa ba mai yi. To wannan abin da ya kamata mutum mata su gane, idan kin nuna cewa rabon wata ba zai iya shigowa ba, za ka yi duk abin da za ki, to wallahi rabonki ne zai iya karewa saboda na wancan ta shigo. Saboda haka kada wato a san Allah bai lahani, Allah ya san abin da ya sa wato za a iya zama da mace ɗaya, biyu, zuwa uku, zuwa huɗu. Saboda haka mata a yi haƙuri, maza kuma wato su riƙe amana, wato su tausaya matansu, ba wai lokacin da za ka yi aure ba ne kasancewa ko kila za ka cutar da ita wancan, a'a ba haka ba ne. Aure dama in Allah ya sa za ka ƙara aure, ka fara fahimtar da wacce ku da wacce kuke tare, kuma ka mutunta ta gaban wacce za ta iya shigowa, to wannan kai ma za ka ji daɗin rayuwarka. Kuma haka ne buga magabatanmu suka yi, sahabai haka suka yi, annabawa haka suka yi, to kuma ya kamata mu ma idan dai mun yi abu don Allah kuma na musulunci, su yi mu ma su yi.
Maza dai suna korafi akan cewa akwai yanayi da mata suke cutar da su, misali mace ce wacce ta yi shekaru 40 zuwa 45 ko sama da haka, wacce take da ƴaƴa da suka riga suka girma da sauransu. To amma kuma wato mazajen suna korafin cewa suna cutar da su wajen ƙaurace musu daga wato kan shimfiɗa. Shin wannan za a kira wannan lamarin cutarwa ko dai yaya?
Gaskiya cutarwa ne, babu wani salo, cutarwa ne wallahi. Don Allah ya tuba tsakanin mace da miji, yadda aka ce tun daga farko, idan shi soyayya inda Ubangijin Allah ya haɗa su, waje Allah baina kun mawaddatan wa rahama, Allah ya ce mun sanya soyayya tsakaninku kuma sannan da tausayi. Idan soyayya ma ta ƙare, don yi kan ƙare soyayya, wannan gaskiya yana ƙarewa, don kuma da lokacinsa. Idan lokacin soyayya ya zo ya ƙare, to amma me ya saura lokacin shi tausayi? Tausayi zai kasance, haka kana tausaya mata, tana tausaya maka, tana tausaya maka, kuma kana tausaya mata, wannan haka zaɓin abin yake. Amma ya zama babu tausayi, haka yadda take na ai rashin tausayin ne, misali ba mamaki ta kare shi ba wajin shi, amma kuma ta mai da shi kurin wani kaman saniyan ware, in ma mai za ta shi da yayanta in ma ya sunan shi shawara ne sai ta kira rage da shigonin wasu shigonin waje su za suna magana, an mai da shi kurin kaman wani dai gashi nan dai wani hawa gudu kaman ya zahiri. Ina fata an fahimta. To kaga irin wannan babu dai wannan cutarwa ne, ana cutar da shi cuta ma iri biyu ake masa, ga cuta na zahiri ga cuta na baɗini. Wallahi cuta na zahiri ina taɓa kuma ƙwaƙwalwar mutum don yau da gobe ana yi mutum haka wata ranar zai infected ɗin ƙwaƙwalwarsa, kaga mutum kurin harki ka gani, don mutumin duk mutumin da yake da kuzarin yin jima'i yana ɗan sauransa ake hana shi, kuma shi ba ni zai samu ya biya buƙatarsa, to kaga wannan mani mai yawa fatiki na fatiki yana sa mishi illa. To irin wannan Allah an tuba kaga ba ƙaramin laifi bane, kaga zai ta koma hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake shaddin namijin da ya kira matan zuwa shibbar taki, Allah ya tsine mata mala'ikun rahama sun tsine mata kifi a cikin ruwa ta abin nan turuwa ma cikin ƙasa duk har mutanen kirki, to kaga wanda ai ba shi amfani saboda ko wannan hadisin ba ne yara bane kawai, da nan yara da manyan duk ya shafa.
Sauraro, yanzu za mu garzaya izuwa wajen Hajiya Habiba wacce ita ce za ta yi mana girkinmu na wannan mako. Kuma yau Hajiya Habiba ta ce za ta yi mana koki, wannan haka ake kira a can ƙasar Kamaru. To amma kuma kamar a ƙasar Hausa ana ciya da alale, amma kuma ina gani kamar yin wannan alalen ka iya bambanta. To ku biyo mu sau da ƙafa ku ji yadda ake yin koki a ƙasar Kamaru tare da Hajiya Habiba. Hajiya Habiba, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum malama Maimuna, barkamu da warhaka. To kaman da ya kasance a kowane sati muna yin dafe-dafe girki, a yau dai abinda za mu dafa shi ne farin wake. Farin waken da ake kira koki da Hausa, kokin manja, to shi za mu dafa yau nan. Bon, kaman kayan haɗi na waken koki ana buƙatan wake kaman kofi huɗu, sai wake kofi huɗu, farin wake kofi huɗu, da manja rabin leta, da barkono kaman na dala goma, da ɗan idan na saka dai ɗan ƙwayan albasa ƙwaya ɗaya a ciki, amma waɗansu ba su saka albasa ciki, da ɗan gishiri a gefe, da kuma ɗan guntun kanwan da za a ɗan saka ciki saboda waɗansu suna yi ana dafa shi yana karta kaɗan a ciki, ana ɗiga ɗan kanwa saboda kai ya yi dama. Bon, wajen haɗi yanzu za a jiƙa waken koki, a jiƙa shi, in ya jiƙa da kyau a wanke shi da kyau a tsine, don wani yana zuwa da su ɗan dutsuna-dutsuna a cikin su ɗan ƙasa, a ciccire hancin, in a wanke shi ya yi fari kyau, a sa tasa, a wanke barkono, kaman waɗanda ba su cin barkono ya za su iya su jefa ƙwaya uku ko biyu, amma jefa barkono ƙwaya uku ko biyu ko huɗu a ciki. Yanzu a zo a yanka albasa, shi ma a wanke shi a yanka shi ƙwaya ɗaya albasa a ciki, ɗan ƙarami ba babba ba, a yanka ɗan albasa a ciki. Yanzu sai a saka a je a niƙa, in an niƙa yanzu in an zo a saka cikin, akwai wani ƙwaryan da ake sawa a cikin da ake buga waken koki a ciki, ƙwaryan abin nan turmi, kaman turmi yake, amma shi turmi ɗin yana da faɗi da taɓaryen shi, sha sa ciki kafin dai a sa ciki, a soma juyawa, an saka ɗan ruwan zafi a wuta, sannan manja kuma an sa shi a cikin tukunya, an ɗora wuta ya yi ɗan zafi, kada ya yi fari, a sa dai ya yi ɗan zafi ya yi ɗumi. Yanzu kuma an saka ruwa a wuta da abin nan da ganye, za a yanku ganyen filanci da za a sa a ƙasan tukunyan ɗin, sannan a sa ruwan da za a dinga ɗauke koki ana jefawa a ciki. Na manta ganyen planci, akwai ganyen plancin da za a nema da za a zuba kokin a ciki a ɗauke a saka wuta. To yanzu an saka niƙaƙƙen wakenmu da ake kiran shi koki, an saka shi a cikin turmi. Yanzu shi a ɗiga barbaɗa ɗan gishiri a ciki, ana burgawa kamar dai yanda ake yin kosai. Ana burgawa man da aka saka ya yi ɗan ɗumi a gefe, sai a zuba rabin-rabi ka a sa duka, a ci gaba da burga, za ku ga yana kumbura. Ana lokacin da ake burgawa, yanda ake burga haka zai dinga kumburowa. Sannan an saka mai, yanzu shi a zo a ɗibi, ana ɗiban ɗan ruwan ɗumi da aka sa a wuta, ana zubawa ciki, ana burga, ana zuba ɗan ruwa ɗan daidai, ana burgawa dai yanda dai za ka ga kaurin shi da za a iya a zuba a cikin ganye. In ya yi haka ne, yanzu a ƙarshen burgawan da ake ɗan ruwan kanwa na gefe, sai a ɗiga ɗan ruwan kanwa ciki, ana burga. To ga ganyen plantain da aka riga aka yanko, sai a ɗumama shi a wuta, a saka a saman wuta don yayi laushi yanda za a iya ɗaurewa. A nemi, akwai zaren da ake cirewa a jikin ganyen plantain lokacin da ake gyara plantain. Zare in shi ma a ɗan shofe shi domin shi ma yayi laushi, a ɗan sa wuta ya ɗan ɗumi. Yanzu akwai tasa a gefe, yanzu shi a shirya ganye a cikin tasa, yanda in an ɗibi kokin da aka burga, in aka haɗa mishi komai da komai a ciki, an ɗiba ana zuba ciki, a haɗa bakin a ɗaure shi a sa tukunya. Akwai tukunya na nan a wuta da ruwa yana kan tafasa, ana burga dai ka tsaye da burga, ana burga an saka gishiri, an yi mishi don haɗi da su mai da gishiri da ɗan kanwa. Yanzu in an burga za a iya yi ya fito ko ƙulli uku ko huɗu ko biyu in ba su zuba da yawa ba. Ganyen plantain an ɗaure an sa a tukunya yanzu wannan ɓangaren koki ne. In an gama burga an ɗaure an sa a tukunya, sai a ɗora wani ganyen plantain a tukunya kamar ana rufe shi. Yanzu sai a rufe da mofin shi, a bar shi a wuta ya nuna. Yanzu ta gefe, in abin da kuke so ku ci da shi, in ma jan planci ne, in ma rogo ne, to an sai kamar ni haka nan, ina yawancin yin shi da rogo da jan planci. Yanzu jan planci na gefe, an sai kamar na jaka da rogo kamar na $100, shi yanzu a ɓare su, a gyaggyara, a haɗa su. Yanzu shi a sa tukunyan shi daban, za a iya haɗa su waje ɗaya a tukunya, a gyaggyara. An ɓare rogo da kyau, an wanke, an sa tukunya, rogo ne za a fara sawa a ƙasa, sannan a zo a sa planci a saman, don planci na da saurin nuna. A barbaɗa masa ɗan gishiri a sama, a sa ɗan ruwa ya ɗan wuce saman kaɗan, shi ma a ɗora wuta ya nuna da kyau, koki ma ya nuna da kyau. Yanzu aka buɗe, yanzu shi a yi sirri a tasa.
Sauraronmu, da fatan dai an ci lafiya kuma an sha lafiya tare da Hajiya Habiba. To anan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri, masu kallo da sauraro, inda za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako, idan Allah mai kowa mai komai ya so. Za mu zo muku da wani sabon batu da kuma wani sabon girki na mako. A huta lafiya.
To
Soma Dalla a gaidan Maimunat Sado. Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. A madadin dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an jima ku.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.